sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan radio Freedom Muryar Jama'a ke gabatar da Inda Ranka. A yanda aka samu bullar cutar zazzabin lasa a Kano, har ma aka samu nasarar killace wasu mutane mutum 292, likitoci sun bayyana hanyoyin da za a bi domin kaucewa kamuwa da wannan cuta. A yayin da al'umma ke ci gaba da zaman tardar da kuma kin zuwa asibiti sakamakon bullar wannan cuta, an yi wani gudun fanfalaki a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, har ma masu kula da majiyyata ajiya suka ce fa da ido ɗaya suka yi bacci, wasu kuma suka ce basu kwana asibitin ba samsam. Za mu ji wata ziyara ta musamman da filin Inda Ranka ya kai garin Durum a nan Kano, garin da suka ƙware wajen sarrafawa da kuma cin kofatun dabbobi, har ma suka ce kofatan ya fi dabbar daɗi. Ita kuwa rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta ce dukkanin 'yan jihar za su iya mallakar bindiga domin dai kare kansu daga sharrin masu yin garkuwa da mutane waɗanda suka addaba al'ummar jihar. Yake yau Laraba ce da Bahaushe kan wani ƙabila ta bawa ranar samu, don haka muke fatan ƙarƙarin shirin da wasiƙar mu ta kaito. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yusuf Ala Abdullahi ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na Inda Ranka, wanda masallan magana kan ce ka sha kallo. Shirin namu na wannan lokaci zai fara ne da abin da yake faruwa a faɗin jihar Kano, wato dai batun nan na ɓullar cutar nan ta zazzabin lasa, wacce ake ganin ta ɓarke a ƙaramar hukumar Gwale da ma wani yanki na Hotowar a nan faɗin Kano. A yanzu haka dai an killace mutane 292 da ake zaton sun yi kai kawo a inda ake zaton cutar ta ɓullo. A yau ne dai kwamishinan lafiya na jihar Kano, Dr. Aminu Ibrahim Danyawa, ya yi wata nan manema labarai na gaggawa domin shaidawa duniya ɓullar wannan cuta ta lasa a kuma nan Kano. An dai samu ɓullar wannan cuta ne a ƙaramar hukumar Gwale, wacce ta yi sanadiyar mutuwar likitoci guda biyu, wanda yake dai an ce ɗayan yana nan da ransa bai mace ba. Sannan kuma an samu wani ɓangare na can ƙaramar hukumar Tarauni, inda ita ma aka samu ɓullar wannan cuta, wanda kuma aka samo mutum uku da suke ɗauke da wannan cuta, suna kuma asibiti suna karɓar kulawar likitoci. Dr. Aminu Ibrahim Danyawa ya ƙara da cewa bayan gwaje-gwajen kimiyya da aka gabatar a jiya, an gano cewar babu shakka wannan cuta ta lasa ta faru a faɗin jihar Kano. Kuma bayan zantukan da ake bayarwa a jiya na cewar wata mata ce ta zo daga jihar Bauchi, ita kuma ta kawo cutar, inda Dr. Aminun ya bayyana cewar wata mata ce mai shekaru 28 a duniya, 'yan asalin ƙaramar hukumar Gwale, ta fara wannan zazzabi tare da aman jini, lamarin da ya sanya aka garzaya da ita wannan asibiti na Malam Aminu Kano. Sannan kuma kafin garzayawar da ita, an gano cewar kakarta ce ta fara yin wannan lallura, kuma kwanaki uku ta ce gagarin kuna, kuma daga nan ne cutar ta fara yaduwa.
A yanzu haka muna bibiyar waɗanda suka samu cutuwa su waɗannan marasa lafiya sama da mutum 292, muna bibiyar su tabbatar cewa su kamu da wannan cuta ba.
Kwamishinan ya kuma ƙara da cewa yanzu haka a gwamnatin jihar Kano ta ɗauki dukkanin matakan gaggawa na wajen daƙile yaɗuwar wannan cuta a faɗin jihar Kano. Ya ma ƙara da cewa wajen nan da gwamnati ta tanada don killace masu fama da irin wannan cuta sakamakon ɓarkewarta a garin Yargaya da ke ƙaramar hukumar Dawakin Kudu, shi ma an killace shi, amma kuma buɗe shi ya fara aiki. Kuma tuni waɗancan mutane mutum 290 da ɗoriya ana zaton za a kai su domin a killace su don ba su magunguna domin kaucewa abin da ka iya zuwa ya zo. Al'ummar jihar Kano dai na cikin halin tsoro, har ma wasu suke yama ɗiɗi cewar wai ana ɗaukar wannan cuta ne ta hanyar gaisawa da dai sauransu. Aminu Abdu Baka Noma shi ne ya tattaro ra'ayin jama'a kan wannan lamari.
Tarbiyya ta addini akwai annoba, Allah yana iya kaddara ta a koda yaushe. Maganar fargaba a addini mun san komai Allah da iya jarrabar mutum da shi.
Gaskiya lokacin da farajin ta gaskiya ni kana da dan kurgita, to kuma da yake abu ne na kaddara, to amma abin da muke kira ga jama'a musulmi kuma a cikin da addu'a Allah kare mu.
Ko da yake dai wani matashin likita Dr. Abubakar Isa inda ya ce wannan cuta ba cuta ce mai sauki, kuma lamarin ba ya kai ga haka ba, inda ya bayyana hanyoyin da ake bi ake kamuwa da wannan cuta.
Ita wannan cuta dai mai lakabin lasa fiba, ana kamuwa da ita ne ta hanyar kama ɓeraye da suka kamu da wannan cuta a mai da su abinci, ko kuma su waɗannan ɓeraye su taɓa abinci. Sannan ana iya kamuwa da cutar ta hanyar shakar iska ko fitsarin waɗannan ɓeraye. Ana iya kamuwa da wannan cuta ta hanyar taɓa jini ko miyau na waɗanda suka kamu da wannan cuta.
Har ila yau matashin daktan Dr. Abubakar Isa ya bayyana wasu hanyoyi da za a bi wajen ɗaukar matakin da mutumin da ya kamu da wannan cuta, har ma yace kar a bar beraye su samu sukunin zama a gida da ma dukkanin wasu kwari wadanda za su haifar da matsala.
Hanyoyin da za a bi wajen kare kai daga wannan cuta sun hada da nisan ta kai da daga beraye, sannan a sanya duk kayan abinci a cikin mazubi rufaffe, sannan a guji cin naman beraye.
Dr. Abubakar Isa kenan, wani matashin likita a nan Kano. Tuwari layan wakilin Mamina Abdu Baka Noma ya zanta da wasu mutane da suke jiyar ƴan uwansu waɗanda suka ce ajiya ba su samu kwana a asibitin ba, duk sun fuffuce sun guda abinsu don gudun kada mai afkuwa ta abu. Ga dai tattaunawar Baka Noma da waɗannan mutane da ya iske a wannan asibiti.
Sai kuma wannan labari ya shigo akan cewa yene likitocin suke ba mu shawara idan muna da wani waje a cikin gari mu je mu nema mu kwana, saboda kwana anan din zai iya zame mana hatsari, zai iya yiwa a tamfara da zamu kwanta a ƙasa ne, ga sanyi, ga kuma wannan lalura da ta shigo saboda su daga cikin likitocin su ma mutum biyu Allah ya musu da su kamar yanda suka fara.
Ko da yake dai su ma malamai magada annabawa ba a bar su a baya ba. Domin kuwa sun yi kira ga babban murya ga al'umma kan cewar kowa ya kwantar da hankalinsa a runguma kaddara a maida komai izuwa ga mahalicci, domin ku shi yadda rufce mu da wannan cuta kuma zai yaye mana.
Sunana Yahaya Alasa. Irin wannan abu idan aka ce Allah subhanahu wataala ya jarrabe mu da irin wannan cuta, babban abin da ya kamata na farko mu koma ga Allah subhanahu wataala. To idan bincike ya nuna cewa ana iya daukan ta wannan bangaren gumi ko masafaha ko makamantan irin wannan, to wajibi ne sai a kiyaye ta wannan bangare.
Ulama umagada annabawa kenan da kuma fatan al'umma za mu tashi haikan wajen yakar beraye da ma sauran dukkanin wasu abubuwa da za su ba mu matsala. Sannan kuma da zara al'umma sun ga wani yanayi to a gaggauta zuwa asibiti. A can kuma kasar China wata cuta ce ta faru mai kama da wannan, har ma an fara killace malaman lafiya don ba su kulawa ta musamman. Izuwa yanzu dai kasar nan ta sanya wata doka ga duk wanda zai shigo daga China zuwa Najeriya don gudun kada ya dauko wannan cuta ya zo da ita. To ita ma za mu dakata a nan zuwa gobe za mu kara bude wannan magana. Allah Ubangiji ya sanya mu dace. To daga jihar Kano kuma sai ta kwarata ta jihar Katsina, inda zancen nan da nake da ku dai da nan ƴan sandan jihar ta fitar da wata sanarwar cewar dukkanin dan jihar zai iya mallakar bindiga domin dai kare kansa daga sharrin masu yin garkuwa da mutane waɗanda su ne ludayin sa ke kan dau. Har ma rundunar ƴan sandan ta ƙara da cewa duk mai sha'awar mallakar bindiga to ashiye take ta bashi lasisi. Rundunar ƴan sandan dai ta jihar Katsina karkashin jagorancin kwamishinan ƴan sanda Sunusu Buba ta bayyana cewar ta samu nasarar bindige wasu mutane guda biyu da suka yi garkuwa da wani mutum mai suna Fall Lawan a karamar hukumar malumfashi. Kakakin rundunar ƴan sandan ta jihar Katsina SP Gambo Isa shine ya bayyana hakan a yayin wata ziyarar aiki da wakilinmu Yusuf Nazaba Ismail ya kai can jihar ta Katsina.
Ka kare kanka ba yana nufin ka dauki doka a hannunka ba. Lokacin da mutum ya zo maka da bindiga yana so ya halaka ka, doka ta baka dama kai ma kai amfani da duk wani abu da kake da shi ka kare kanka. Mutum ya zo da AK-47 gidanka, wallahi tallahi idan kana da bindiga ka harbe shi, kuma doka ta baka dama ka nemi bindiga, ka nemi izinin mallakar bindiga. Ina kira ga mutanen da suke zaune a waɗannan ƙauyuka, akwai bindigogi da doka ta ba ku dama ku rike irin su wannan harga ka ruga. Ina mai kulogi, ina bindigar da ake kira den gun, kuna da damar da za ku mallake ta.
To Allah Ubangiji ya kama fita ya kama na ƙarshen wannan al'amari. Yanzu kuma sai garin Durum da ke karamar hukumar Kabo, inda al'umar garin suke dafa kofatun dabbobi suna ci suna yin farfesunsa. Har ma al'umar garin suka ce wai yin farfesun kofatun dabbobi ya mafi namun dabba daɗi. Wakilin Yakubu Musa Kanwa shine ya kai ziyara wannan gari ga kuma kunshin rahoton da ya samu.
A garin Durum da ke karamar hukumar Kabo, cin kofatun dabbobi kamar cin soyayyen naman saniya ne. Filin indiranka ya kai ziyara gidan wata mata mai suna Sadiya Abubakar Durin, wata jama suna sana'ar soya kofatan dabbobi. Jama'a suna tururuwa zuwa gidanta domin saye tare da ci kofato, inda tace wannan sana'a ta zame mata rufin asiri.
Kofato na dabbobi, shanu, awakai, raguna, tumakai, duka dai a yayyanka shi, sannan sai a sake neman tukunya a zuba shi, a sake sa mai wani ruwa mai kyau a dora shi a dumama shi da dumin sa yafi dadin ci ga masu ci suke cewa. Idan aka dumama shi sai a daka yaji da kulinsa da magi, sai a soya manja a dinga zubawa da mai da yaji.
Wata matashiya da muka iske tana sharbar fate sun kofatan saniya ta fice yafi kaza dadi ga kuma santsi kamar dan wake.
A gaskiya kofato yana da dadi, kin aka sa mai mai da yaji yana da dadi kamar dan wake.
Shi ma wani matashi da santi ya debe shi ya ce kamata ya ce kullum sai ya ci fate sun kofatan kafin ya kwanta bacci saboda dadin sa.
Sunana Yaha. Ai kofato gaskiya abu ne mai matukar dadi, dan idan son samu na ne a ce kullum sai na ci shi.
To abin tambaya a nan shine rashin kudin siyan naman kaza da saniya ne ya sanya su cin kofatan dabbobi zamu ji ta bakin masana a nan gaba.
To Yakubu wannan shine abincin wani gubar wani Allah ya sanya mu dace. Masu sauraro shirin inda nan gaba kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. To madalla. Yanzu kuma sai kasar Tana inda a karon farko kasar ta da shankai wannan kuma ba taba jin sa ba a tarihi. Wannan gwajin ga shankan da an gwada shi ne akan wata gawa kuma an samu nasara. Da haka kasar Tana take kira ga duk wanda yake son a canza masa kai to yazo ya zabi wanda yake so a dasa masa a cire nasa a ajiye gefe daya. Bar dai na gayyato wakiliyar mu Amina Musa Isa wacce ita ce za ta warware zare da abawa.
A baya wani masani dan kasar Rasha mai suna Valery Spiridonov mai fama da shinyewar jiki ya amince zama zakarin gwacin dafi inda za a cire kansa a saka a gangar jikin gawa mai lafiya amma daga baya canza ra'ayi inda ake son samun wani da zai yarda ya amfani da shi daga kasar China. Dr. Kanavaro ya bayyana cewa suna da niyyar amfani da wuka ta lukuluku wato diamond domin yin tiyatar saboda takaita yin illa ga jijiyoyin jini da laka da ita kanta kwakwalwa dan kaucewa matsala a lokacin dashen sai dai likitoci a kasashen Turai da Amerika sun bayyana shakku kan tabbatar wannan aiki wanda suka ce da kamar wuya wai gurguwa da auren nisa amma Dr. Kanavaro ya ce wannan babbar ci gaba ne a duniya musamman ga mutane da ke fama da matsalar mutuwar jiki da masu kuɗi wanda jikinsu ya tsufa suke da burin canjawa zuwa jiki mai kuruciya dan jin dadin duniya.
To a gaida Amina Hamisu Isa Allah Ubangiji ya sa ka da mutane su ce tatsuniyar giza ba ta wuce ta koki. Kafin mu je ga wasikar mu takeito filin inda ranka yana yin godiya da wani bawan Allah wanda ya saba taimakawa inda a wannan karo wannan bawan Allah ya aiko da kuɗi guri na gugar wuri har naira 150 ya kuma ce a samu marasa lafiya a basu wannan kuɗi. Sakonka ya iso Allah Ubangiji ya saka maka da alkhairi ya sanya ka dauka a gidan aljanna ya ji kan iyayenka ya saka gama lafiya ya buɗa maka alkhairi a dukkanin kasuwancinka. Har ina filin inda ranka ya karɓi takardar Ishaq Diallo mai fama da ciwon idanu har ta kai za a yi masa aiki akan naira 48,000 a asibitin idanu na Makka. Wannan bawan Allah ya ce shi da ƴan uwansa sun iya bakin kokarin su wajen samun wannan kuɗi amma abin ya ci tara. Sai kuma takardar Yahaya Abdulsalam mai shekaru 8 a duniya wanda shi ma ake neman tsabar kuɗi naira 100,000 sakamakon wata lalurar da ke fama da shi. Iyayensa sun iya bakin kokarin su wajen neman kuɗin da za a yi masa aiki. Har ila filin inda ranka yana kiran wani bawan Allah mai suna Muhammad Yusuf wanda yake fama da ciwon ido har ta kai asibitin Kuroda ya rubuto masa kuɗi naira 16,000 idan ya ji sai zo gobe ya nemi Amin Abdu Bakanoma da fatan za a tara agaza musu gaba daya. Yanzu kam lokaci yayi da zan gabatar muku da wakiliyar mu Amina Hamisu Isa wacce za ta karanto mana wasikar mu takeici.
Wasikar kaice ta wannan rana ta fito ne daga wata mata da ta ce tabbas Annabi ya yi gaskiya bokaye ba su da da'a kuma bai kamata al'umma su saurare su ba. Ta ce babban tashin hankalin da na gamu da shi bani da wurin zuwa face wurin bokaye domin neman biyan bukatata idan na je sai na je yana gaya min sirrin gidana kuma a lokacin na yi amanna da shi sai daga baya na gano ashe mijina yana zuwa wurinsa inda ya sa masa lokaci ya rinka zuwa da daddare. Sai na ƙara ganowa ashe ɗan sama tana zuwa ita kuma sai bata lokaci da safe wato lokacin da take tafiya makaranta ni kuma sai yace na rinka zuwa da rana kun ga ya raba mana lokaci kenan. Ta haka yake satar ji yana fada wa mijina matsalata ya fada mu matsalar mijina ita kuma ƴata sai ya kwashe matsalar mijina da nawa ya fada mata. Sannan na gano cewar ashe bokaye ƙarya suke yi tace ya ji sirrina da na mijina da na ƴata dan haka nake kira ga mata da su guji zuwa wurin bokaye suna fada musu sirrin su.
To a gaida Amina idan kuma kunne ya ji Hausawa kan ce gangar jiki ta tsira. Kafin mu sallama kamfanin World University Consultancy Limited na sanarwa da dalibai masu sha'awar karatu a jami'o'in kasar China da Rasha da India da kuma kasar Egypt da su hanzarto zuwa ofishinsu domin samun garabasa ta musamman don karatun digiri na 1 da na 2 da ma digiri na 3 a fannonin aikin likitanci da pharmacy da engineering da social sciences. Wannan dai dama ce ta musamman don yin karatu a jami'o'i masu daraja ta daya a waɗannan ƙasashe irin su China da Egypt da Rasha da India. Ku da kanku tuntubi wannan kamfani na World University Consultancy a nan Kano a ofishinsu da ke lamba 22A Rima House da ke Zoo Road daura da gidan biredin nan na 212 ko kuma lambar waya 0800-64-65-19. Daga kuma a nan shirin na inda ranka zai daga aya a madadin majigun uban tafiya wato Nasiru Salisu Zango kenan Aminu Abdu Baka Noma sai kuma Amina Hamisu Isa da Nusaiba Umar Madaki da Abraham Hamisu na Madina wanda shine yake ciki sun salanin da ku ni kuma Yusuf Ali Abdalla nake cewa mu huta lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.